بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبود وديا استبتك الله سبحانه وتعالى عندي سري دور وأن سفير أصبر بيرنكو كوشدة شدة ذوات Muharram shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake daidai da nawa ne wancan tara nawa na manta tara ga watan 11 a shekara ta 2013 a lissafi miladiya. A ci gaba da karatunmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani. Za mu tashi yau a darasin mu na 52 kenan ko? Na'am. Inda yake bayani, inda yake waja'alu mu'jizatil anbiya. Amma kafin nan ya ambata mana dan mutuna abinda muka yi a baya, yana magana akan wato masu ilimin falsafa musamman musulmin su irin su Ibn Sina, ko kuma in ce waɗanda suke cikin min ahlil qibla. Yana cewa sun kasa akwai siffofi keɓantattu na annabawa, ko annabci yana da siffofi guda uku. Duk wanda za a ce masa annabi a wurin su su masu wannan harkar falsafa, to yana da siffofi guda uku. Na farko yana da quwwa ilmiya, wanda suke ce ma ita ce al-quwwatul qudusiyya, wanda da ita yake samun ilimi ba tare da an koya masa ba, domin su haka suke gani. Na biyu sifar ita ce yana da quwwa takhayyuliyya, karfin iya suranta abu aka abinda babu shi a waje, ya iya zayyana shi a zuciyarsa ya kudurci cewa akwai shi, da shi yake hankaltar abin da ke cikin zuciyarsa ta yadda zai rika ganin wasu surori, ko ya rika ji a zuciyarsa wani abu ko wani sauti, kamar yadda mai mafarki ke gani a mafarki. To haka annabawa suke, duk wani zancen mala'ika ya zo musu duk kawai kamar mafarki suke, babu haƙiƙa ne. Na uku kuma siffar ita ce an yakuna lahu quwwatun fa'ala, wato wani ƙarfi mai tasiri, wanda da shi yake tasiri a maddar da aka halicci duniya, shine huyulal alam. Ma'ana dai wannan yana magana akan mu'jizozi da sukan zo da su annabawa, ma'ana ayat wal barahin da Allah madauki ya dora a hannunsu a wurin fa'in falsafa. Ba su yarda da su ba, suna cewa kawai wani ƙarfi ne a zuciyarsu, da idan suna da shi yakan sa su yi tasiri a cikin halitta. A dubi mamaci a ce ya tashi ya tashi, marar lafiya a ce ya warke ya warke, kuturu ya dawo hannunsa sanɓal, haka nan makaho idansa ya samu. Duk wannan suka ce ƙarfi ne a zuciyarsu annabawan, in suka yi amfani da shi sai wannan abin ya faru. Ba wai dan Allah ne ya sanya wannan abu da ake cewa aya ko mu'jiza ba, wannan shine siffofin annabci a gun waɗannan masu harkar falsafa. To nan ne zamu tashi, sai ke cewa waja'alu mu'jizatil anbiya'i wa karamatil awliya'i wa khawariq as-saharati hiya quwwatun nafsi. Ishe sai suka sanya mu'jizozin annabawa da karamar waliyai da kuma abubuwan ban mamaki da sukan auku daga hannun masu sihiri, kamar dukkan su waɗannan abubuwan uku wani ƙarfi ne kawai daga zuciyar masu yi ɗin. Ma'ana kun ga a gurinsu ba bambanci da annabi da wali da mai sihiri. Abinda mai sihiri yake yi in zai marufa ido duk ɗaya ne da abinda annabi yake yi na mu'jizozi, duk ɗaya ne kuma da abinda wali zai yi na hanyar karama. Mun san dama abinda abubuwan ban mamakin nan sun kashi mun karanta a baya. Ana sai musu khawariqul adat, abubuwa da suka keta al'ada, suka saba al'ada ba a saba ganin su ba. idan daga annabi ne shine ake ce musu ayat wa barahin sune ayatul anbiya'i sune masu ilmul kalam suka sanya wa suna mu'jizuzi idan kuma daga awliyai ne wani abun mamaki ya faru da ba a saba gani ba ana kiran sa me karama in kuma mai sihiri ne shi ma shine nasa abinda ake kira ko rufa'idu ko sihiri to waɗannan abubuwan duk ɗaya ne a gun masu ilimin falsafa duk wani ƙarfi kamar yadda shi mai rufa'ido ko mai sihiri zai wa mutane wani abu su ga kamar haka yake to haka annabi ma wancan abin yake duk ba da gaske bane kun gane wannan wannan ita ce aqidar masu wannan ilimin ta falsafa yace sun sanya waɗannan abubuwan guda uku duka kuwan nafsi ne ƙarfi ne na zuci fa aqarru min zalika bima yuwafiqu usulahum sai suka a cikin wannan sai suka tabbatar shine a qarru suka tabbatar ma yuwafiqu usulahum abinda zai dace da asalin fahimtar su asalin kaidojin su da suka kaada daga irin waɗannan abubuwan ban mamaki din suka yadda da wasu ba su yadda da wasu ba min qalbil asa hayyatan suka dauki kamar juyar da sanda ya koma macijiya kamar na annabi Musa kenan ko da ya jefa sandansa sai ta koma macijiya sai suka karbi wannan daga annabi ne kuma kuwan nafsin ne wannan karfin na zuciyarsa shi yasa wannan abun ya faru kun gane sai ce dunan shiqaqil qamari amma banda kecewar wata Allah madaukaki ya bamu labari a cikin alqur'ani iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar sa'at tashin al-qiyama ta kusa wata ya tsage wan shaqqa labari ne na madi ya riga ya auku wannan ya auku ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne masa mu'jiza aya ce daga Allah ta tabbata kuma mushrikan maka sun gani mun fahimci wannan to su abun yan falsafa ba su yadda da wannan ba sun yadda kawai da wancan irin su na annabi Musa a jefa sanda ta juya ta zama macijiya amma wannan na inshiqaqil qamar ba su yadda da shi ba kun gane wannan yace wa nahwu zalika da makamancin waɗannan yace fa innahum yunkiruna wujuda hadha su a gurin su wannan babu shi suna inkarin samuwar irin wannan cewa su ba za su karbi ai tasiri akan halittun sama ba tunda kun san mutane ne asalin su masu bautawa waɗannan abubuwan su wata da taurari dan haka ba za su yadda da cewa ana tasiri akan su ba mutun zai yi tasiri akan waɗannan sai dai tasirin sa anan bayan ƙasa ina jin kun gane bambancin wancan da wannan to sai suka karbi wancan ba su yadda da wannan ba yace wa qad basatna al-kalama ala ha'ula'i fi mawadhi'a mun bude magana mun fefeice ta daidai da daidai mun yi bayani sosai a wurare daban-daban wa bayyana duwannan magana ta ibnu taymiya ce ya saba irin wannan dama a wurare da yawa kasancewar akwai abubuwa da dama yana cikin wannan sai shiga wancan saboda abin kamar gashinan a gaban sa saboda yawan ilimin yace wa bayyana mun kuma bayyana anna kalamuhum hadha afsadul kalami mun bayyana cewa wannan magana tasu wato a cikin maganganu ba magana da tabu barna da rashin daidai irin wannan magana yayi wannan maganar idan ka duba cikin littafin dar'u ta'arudul aqli wan naql wanda dama ya ajiye shi ya rubuta shi domin wannan mas'ala yana kuma da littafin as-safadiyya shi ma in ka je za ka ga ya taba su a wannan gefe yana da littafin at-tas'iniyya shi ma yayi magana akan wannan yana da littafin bughyatul murtad duk yayi magana akan wannan yana da littafin ar-radd 'alal mantiqiyyin duk yayi magana mai fadi akan waɗannan matsaloli duk akan yan falsafa da ilmul kalami yawa martani to shine yake fadin cewa in ka je ka duba waɗancan gurare zaka samu abin da zai gamsar da kai dangane da wannan sai yake cewa wa anna hadha alladhi ja'aluhu min al-khasa'is kuma waɗannan abubuwan da suka sanya su siffofi ne ke bantattu na annabci waɗannan guda uku in ba ku manta su ba tunda shi yasa muka maimaita su dan na san ambaton su ya sake zuwa shi waɗannan abubuwan da suka sanya yahsulu ma huwa a'zamu minhu li ahadil ammati ku cire wannan allati din a sauran bugun littafin babu ita a wannan bugun ne kawai suka sa littafin kuma yana da buge-buge da yawa ina muna da wani da yake da nasa da banko ko yau bai zo ba akwai wannan allati ba ku cire ta babu ita kuskure ne na mai bugun wannan na hannun mu yasa yadda zancen yake shine wa anna hadha alladhi ja'aluhu min al-khasa'is yahsulu ba tahsulu ba yahsulu ma huwa a'zamu minhu li ahadi al-amma ma'ana wadannan abubuwan ko da ku gama gyaran tukuna don ku fahimci abu an gyara a cire allati ta'un ta tahsulu ame da ita ya'u a dawo da ita kasa in yaso ta'un din kame da ita fataha sai muka sauki yahsulu ma huwa a'zamu minhu li ahadi al-ammati wannan abubuwan da suka ambata guda uku quwwa qudusiyya ilmiya quwwa takhayyuliyya quwwa fa'ala a ku rike su guda uku to wannan abubuwan malabi ne ce me yake cewa wadannan abubuwan yahsulu ma huwa a'zamu minhu li ahadi al-amma abinda ma yafi wannan girma yana aukuwa ga sauran jama'a ne mabiya ga magarin mutane ma wali atba'il anbiya'i ga kuma mabiyan annabawa duk yana samuwa gare su ana samun mutum yana da wannan karfin ilimi din ba shine ake cewa firasa ba yawa yaji wani abu ya fahimce shi saboda karfin fahimtar sai gano wani abu ba wai kuma gaya masa akai ba akwai wannan ai mun karanta bayan mu annabi firasa sannan akwai mutanen da suke karfin suke da karfin imagining abubuwa abinda ba ka tsammani ma duk sai su suranto shi akan su zai iya yiwa akwai nan ko babu akwai sannan kuma irin wannan mutun yayi tasiri har yanzu ya zama yana da karfi na tasiri din ko saboda karfin hasada ko ainu kambun baka da makamancin wannan shi ma ba akwai ba don haka akwai irin waɗannan abubuwan suna faruwa ga wani don haka wannan ba za a ce abubuwa ne da suke bambance su nuna alamar annabi da wanda ba annabi ba dogaro da wannan kuskure ne ba daidai bane haka nan wali atba'il anbiya'i mabiya annabawa ma suna yin irin wannan ba wai annabawan ba sai ce wa annal mala'ikata sannan ci gaba da bayani kuma yace kuma ku sani cewa mala'iku allati akhbarat biha ar-rusulu wanda manzanni suka bada labari akan su ai annaba sun ba mu labarin manzanni tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin mala'iku wajibi ne mutun ya imani da mala'iku duk wanda bai yadda akwai mala'iku ba musulmi bane nassi ne na alqur'ani waman yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida wannan ayoyi akan wannan suna nan da yawa kuma mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithai ya ba mu labarin mala'iku yace sun yi kaza za ai kaza ga mala'ika jibrilu ga mika'il ga sauran mala'iku ga mala'ikan mutuwa duk wanda ya ƙaryata cewa babu wani abu mai suna mala'ika kawai annabawa ne suka yi mana ƙarya dan su yaudare mu su ji dadin shugabanci kun ga wannan ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ba musulmi ba mun gane wannan to sai shi annaba a mala'ikun da annabawa suka bada labarin su ko manzanni suka bada labari akan su ahya'un natiquna masu rai ne kuma suna magana ba haka kawai khayali bane musan ce khayali kawai ka suranta abin da babu shi su sun ce annaba wannan ba mala'ikun suka gani ba haka kawai kamar mai mafarki ne yayi mafarkin ya ga abu da safe ya bude idansa sai ya ga ko kuma ya farka cikin daren sai ga insha Allah wani hali sabanin wanda ya gani a cikin mafarki ai ana wannan da yawa to haka suka cewa annabawan wai haka suka yi kawai mafarki kaman mafarki ne ba su ga komai ba suka ce sun gani to shine ma ibnu shamiya yake cewa su mala'ikun nan wanda annabawa suka manzanni suka ba mu labari suna nan rayayyu natiquna kuma suna magana don da ba sa magana da ba su kawo sako daga Allah su kawo annabawan ba yace a'zamu makhluqatillahi sune mafi girman halittar Allah duk halittar Allah ba wanda ya kai mala'iku girma duba hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin mala'ika jibril cewa yana da fuffike 600 fuffike kawai guda 600 mala'ika jibril yake da shi kuma kowanne daya fuffike daya kawai idan ya sake shi haka zai rufe sama da ƙasa gaba ɗaya ba haka komai ba kaga ashe halittarsa yafi sama in ka hada gaba ɗaya mun fahimci abin yau to shi yasa duk halittar Allah madaukaki waɗannan mala'ikun sun fi da fatan mun gane sai idan kana zancen sauran abubuwa kamar su al-arshi da al-kursi wannan sama suke da sauran sun fi dama sammai da ƙasa girma kamar da Allah madaukake ba mu labari wa sai akursiyuhu samawati wal arda yau to muje sai yake cewa a'zamu makhluqatillahi wa hum kathiruna kuma mala'ikun nan suna da yawa kama qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san rindinar ubangijinka banda shi Allah din banda shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa akwai gida ko wani daki a sama da mala'iku suke shiga suna ibada a kowace rana mala'iku 70 za su shiga cikin wannan dakin su yi ibada su fito in suka fito kuma ba za su sake shiga ba wasu ne za su shiga har kullun har abada su wadancan da suka fara shiga ba za su sake shiga ba kaga wannan zai suranta maka mala'ikun nan adadin su nawa ne mu dinnan da muke ta tambarewa muke ta girman kai a duniya suke muke ta saban Allah madaukaki adadin mu ba wani wane da shi ba put gaba ɗaya huri ɗaya mala'ika jibril zai gaba ɗaya kowa duniya duk ta halaka Allah ne so ya halatta mu haka da wannan surar ɗan mutsi mutsi kuma ya ba mu hankali mai karfi ya dora mana shari'a dan ya gwada mu ya zame amma muke ta wannan bantsalewar shi din ma ba a yadda da shi ba mala'iku ma ba a yadda da su ba ba kawai saboda komai ba saboda kawai rashin yadda da labarin da ya baiwa manzanninsa da annabawansa Allah madauke sauki to sai yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu yace wa laysu asharatan su mala'ikun nan ba guda 10 bane kamar da su waɗannan ƴan falsafa suke cewa uqulun ashara ko hankula guda 10 haka suke kiran su hankula walaysu a'radan ba kuma wasu siffofi bane da suke tsayuwa a jikin wani abu a'a masu ransu ne suna da jikin su irin nasu mun san ard anan abinda ake nufi abinda baya tsayuwa da kansa hannu ba ku misali wancan karo da kalar alqalam nan ke hannu kala same jani ko to wannan kalar ai ba ita ce biran ba to wannan kalar ita ake ce ma'arad sifa kamar ka ce dai sifa ai kaga mutum yana da zati yana kuma da sifa za a ce wani baki ne wani fari ne wani dogo ne baka ganin wannan siffar ta dogo ko fari a ce wani abu ne daban jikin nasa daban dole siffar fari baki dogo gajere tana jikinsa ne in ba shi babu ita yau to su a gurin su waɗannan mala'ikun a'rad ne kawai siffofi ne ba gaske bane babu su a bayan a wannan a duniyan nan tamu ba su ba sa ne shine ibnu taymiya yake cewa wannan ba haka bane walaysu a'radan ba siffofi bane la sayyama wa ha'ula'i yace musamman ma su waɗannan ƴan falsafar yaz'umuna suna riyawa a aqidar su anna sadir al-awwal cewa masdarin farko asali na farko huwa al-aqlu al-awwal shi ake ce ma al-aqlu al-awwal wa anhu sadara kullu ma dunahu daga gare shi ne sauran waɗanda ba shi ba suka fito ai mun yi wannan magana cewa suna hankali guda 10 suka ce na farko shi ya halicci guda 9 sauran ko da kuma duk abin da ba Allah ba na biyu kuma ya halicci guda 8 din banda na farko na uku ya halicci guda 7 banda na farko da na biyu mun gane wannan har zuwa ƙarshe in aka ce wani abu ya fita daga wani abu ashe ba zai zama sifa ba dole jiki ne yana da jiki irin nasa sannan ya haifar da wani kun gane abin ma'ana su a gurin su mala'ikun nan babu su kawai sifa ce kamar da zaka ce wane dogo ne ina kalmar dogon a jikinsa ai babu ita in ba shi babu zancen dogo babu zancen gajere ba zancen baki ko fari to wannan su ake ce ma a'rab to haka suka dauka mala'ikun nan haka suke babu su a haƙiƙani annabawa ne da manzanni kawai suka ce akwai su saboda su gaya mana wani abu da suka suranta mafarki kamar mai mafarki ya ga abu alhali ba su ga komai ba shine nan irin jami'a suke cewa to ai ku a asalin ma da kuke tafiya a kansa wannan magana ta ku ƙarya ne domin kun ce waɗannan hankula guda 10 ne wanda kuka ce su ne mala'iku hankalin nan na farko shi ya halicci na biyu na biyu halicci na sauran harka har zuwa ya halicci na farko shi ya halicci guda 9 na biyu ya halicci 8 na uku ya halicci 7 haka har zuwa ƙarshe in wani abu zai fito daga wani abu ba zai yi a ce sifa ba ce domin ba a cewa sifar dogo ta jikin wane ta haifar da wani dogon a wani gun daban mun gane wannan ko ba zai yi ba dole jiki ne jauhar shine dama suna bambancewa tsakanin arad da kuma jauhar jauhar shine abin da yake substance mai jiki da kansa yana tsaye da kansa kuma za a ce shi ma yana da sifa shi ko sifa ita ce wadda ba ta da jiki nata na kanta sai dai ta tsaye a jikin wani kun gane wannan to wani shine yake fadin cewa to hatta a kaidar taku da kuke cewa hankula guda goma ai wannan abun ya saba sai yake cewa wal aqlul fa'alu al ashiru a wurinku kun ce shi hankalin da yake ake ce ma active intellect kamar da suke fadi wato hankali mai karfi mai tasiri shine al ashir shine na goma kuma shine rabbu kulli ma tahta falakil qamari shine wai ubangijin dukkan abin da ke karkashin wato falakil qamar wato shi yake karkashin wata yace wa hadha kulluhu yu'lamu fasaduhu bil ittirari min dinir rusuli ma'ana yace wannan abu duk ana sanin barnar sa cewa ƙarya ne barna ce ba daidai bane daruratan shine ma'anan bil ittirari ba a buƙatar bincike duk musulmin da ya yadda da maganar manzannin Allah ya karanta alqur'ani ya yadda da abinda manzanni suka faɗa ya san wannan zancen ƙarya ne yara ƙanana tambaye su in dai sun karanta alqur'ani za su sai maka wannan zancen duk ƙarya ne ba wani zancen al-aqlul fa'al mun fahimci wannan sai ce fa laysa ahadun min al-mala'ikati mubdi'an likulli ma siwa Allah babu wani mala'ika daga cikin mala'iku wani guda ɗaya daga cikin mala'iku wanda za a ce shine ya halicci wani abu wanda ba Allah ba ma'ana ba wani mala'ika da za a dangana masa halittar sammai da ƙasa ko abin da ke ƙasa nan mu mutane aljanu da duwatsu da teku da komai da menene a ce mala'iku ne suka halice mu wannan ba haka bane Allah ne ya halitta mubdi' asali ana ku ya nan ya rubuta mubdi' haka yasa ko shine a ƙasa can yi muku alama takunu mubdi'an li'annaha khabaru laysa min khabaru laysa ni a ka'idan nahwu kuskure ne ba za a ce laysa ahadun min almala'ikati mubdi'un kuskure ne sai dai a ce fa laysa ahadun min almala'ikati mubdi'an mun gane domin khabaru laysa menene mansubi ne ba marfu'i bane to shine kawai gyara sai ce wa ha'ula'i yaz'umuna anna al-aql al-madhkura fi hadithin yurwa yace waɗannan suna riya cewa hankalin nan da aka ambata a wani hadisi da ake ruwaitowa za mu ji daga cikin zanzo ga mu nan daga cikin abubuwan da masu ilimin falsafa suke mai da hankali a kansa shine suna girmama hankali shi hankali kun san hankali ai in an tambaye mu yanzu meye hankali me za mu ce ko akawai sai dai meme ta ce hankali menene hankali a jikin dan adam su waɗannan masu ilimin falsafar tunda dama can hankali shine ginshikin komai a wurin su shi yasa waɗanda suka yi boko a cikin ku sun sani ana kiran su me thinkers they only think kawai su yi tunani su ce abu kaza kaza haka yake ba tare da sun samu dalili daga wanda yayi abin shi ya gaya musu ba to shi yasa maganar tunani har suka fito mana da ilimin da ake ce ma ilimin mantiki mantiki shi ake ce ma logic yawa yadda za ka wato dabaru ne na magana da ta hanyar sa ake sanin hujjojin maganganu ko ra'ayoyi da mutum ya gabatar to waɗannan abubuwan waɗannan mutanen suna mai da hankali suna damuwa da harkar hankali har suka kirkiro wani hadisi ma'ana masu falsafar a cikin musulmi suka kirkiro wani hadisi ko in ce akwai wani hadisi da aka ruwaito yana nan a cikin wasu daga cikin littafan sunna amma kuma mawdu'i ne hadisin ƙarya ne kirkiro shi aka yi dangane da hankali gashi nan za mu karanta kafin mu je dama malaman hadisi sun ambata mana babu wani hadisi guda ɗaya da ya inganta akan falalar hankali wannan daga cikin rahamar addinin musulunci duk hadisan da zaka karanta a littafan sunna malaman hadisi sun ce babu wani hadisi guda ɗaya da ya magana akan falalar hankali falala ba wai babu hankali ba akwai hankali falalarsa a ce yana da wata daraja yana da wata kima kamar irin yadda su suka ba su a wannan hadisin zamu karanta yanzu ko a wannan zancen da zamu karanta yanzu to babu hadisi ɗaya da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan falala to suna cewa wai annabi ya ce inna awwala ma khalaqa Allahu al-aql fa qala lahu aqbil fa aqbala فقال له ادبر فادبر فقال وعزتي ما خلقت خلقا اكرم علي منك fabika akhudhu wa bika u'ti wa laka thawabu wa alayka al-iqab. Kunji wai annabi ne fadi wannan. Eh wannan hadisi ne munkar ibnu abi dunya ya fidda shi a cikin yana da littafi al-aql wa fadluhu. Wa ibn adi hakanin ibn adi a cikin al-kamil gashi ne da ya kawo muku. Kwai dai malamai da yawa sun yi magana akan wannan ba sai mun bata lokaci akan sa ba domin hadisi ne na ƙarya asali. To wai me annabi wai me ake cewa an ce anan wai farkon lokacin da Allah ya halicci hankali sai ya ce da shi aqbil fuskanto fa aqbala sai fuskanto ma'ana juyo nan sai juyo fa qala lahu sai kuma ya ce da shi adbir fa adbara juye bayanka sai ya juye baya wai shi hankalin fa qala wai sai Allah ya ce masa wa izzati na rantsa da izzata da buwayata ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka ban halicci wani abin halitta ba wanda ya kai ka daraja wai Allah ne ya gaya wa hankali wannan kaga wanda ya dada wannan ai dole fifita hankali akan annabawa ma kaga nan ya faɗi cewa kenan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai hankali daraja ba kun gane wannan ma duk dai kanana kenan a cikin manyan barna da take ciki wai fabika akhudhu da kai nake kama mutun da laifi wa bika u'ti dan kai nake bayarwa walaka thawabu kai ne da lada wa alayka al-iqab kuma uquba akan ka take ma'ana duk abin da ake bayarwa da lada da uquba duk akan hankali ne kun ga kenan komai ma hankali kawai shine komai daga cikin masu wannan harkar mun san akwai wannan malam Ghazali Abu Hamid zai kawo mana shi nan gaba yana da wani littafi sunansa Ma'arijul Quds fi madariji ma'rifatin nafs shi Ghazali mutum ne da ya zurfi a wannan harkar la'alla kun san dai muna yawan faɗa sunansa ko sunansa Muhammad ibn Muhammad At-Tusi Muhammad guda uku sunansa Muhammad babansa Muhammad kakansa Muhammad haka Ghazali yake ya rasu a shekara ta 505 yayi nisa a wannan harkar ta falsafa ya rubuta littafai akai daga baya kuma yace ya tuba ya rubuta littafi ya raddi akan falsafa ya kira shi suna tahafutul falasifa rugujewar falsafa yayi musu raddi musu martani akan cewa duk abin da ke cikin falsafa nan duk shirme ne wai da ya tuba sai koma harkar tasawufi harkar sufanci har ya rubuta littafi mai suna al-munqidhu min ad-dalal abinda ke tsirar da mutun daga bata wai shine sufanci to amma bai koma kuma littafansa da ya rubutu akan yadda da harkar falsafa bai shiga cikin su ya warware abinda ya rubuta ba dan haka waɗanda suka dauki maganganun sa na da can duk sun tafi da waɗannan maganganun da ya ambata mun gane wannan kuma a cikin maganganun sa akan harkar tasawufi akwai abubuwa da yawa mun ji wasu daga ciki a baya kuma za mu zo mu ƙaraji kamar yadda zai kawo mana nan yanzu har a cikin wannan littafi yana cewa wannan ba cikin littafin da ke hannunmu ne na dauko shi yana cewa ammal aqlu shi hankali da ake cewa hankali fayutlaqu wa yuradu bihi al aql al awwal in aka ce hankali ana nufin wannan harkar ta falsafa da ake nufi al aql al awwal kun ga wannan bai warware waccan maganar ba kenan har yanzu ta falsafa yana kan waccan magana ta farko sai yace wa huwa alladhi yu'abbaru anhu bil aqli fi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai ka wannan hadisi shine ake nufi da hankali a cikin hadisin nan da annabi yace kaza sai ka wannan hadisi da mu karanta shi a wurin sa ya yadda da shi har zuwa ƙarshe to shine har yake fadar cewa wai da Allah yace wa hankali aqbil fuskanto shine Ghazali yake fassarawa yake cewa ai abinda yake nufi aqbil hatta tastakmila bi fuskanto domin kai ka samu kamala daga wuri na wai inji Allah wa adbir kuma da yace masa juye baya wai juye baya ma'ana ka juya hatta yastakmila bika jami'ul alami dunaka wai har ya zama cewa dukkanin sauran jama'a ko dukkan duniya su fa'idanta da kai amma kai din ba ka fa'idanta ba kun gane wannan zancen ga wani abu zai bayyana mana wannan dan ku gane wannan na tsaya na samu mana wannan maganar akwai wani malamin shi kuma daga cikin masu wannan harka shi ma Abubakar Al-Kalabazi ya rasu 380 shi ma yana da littafi a dai a ciki yake cewa wai akwai wani Abubakar As-Sabbaq yake magana akan hankali yake cewa wai lamma khalaqallahu al-aqla kuji wata tatsuniya wannan fa ba isnadi bane ba a ce annabi ne ya faɗa ba cewa wai lokacin da Allah ya halicci hankali qala lahu sai yake ce ma sai ya tambaye shi wai Allah ya tambayi hankalin man ana waye ni kuna gane zancen Allah ne ya tambayi hankali bayan an halicci hankali kai hankali waye ni wai Allah ya tambaye shi waye Allah fasakata sai hankali ya shiru wai bai san Allah ba fakahalahu bi nuril wahdaniyati sai Allah ya sanya masa tozalin kuma na hasken wahdaniyya wannan kusan irin zancen su ne na sufaye yau sai Allah ya sa masa tozali shi hankalin aka bude idan hankali aka sa masa tozalin wahdaniyya to da aka sa masa wannan fa fataha ainihi sai bude idan sa fa qala sai ce anta Allahu la ilaha illa anta wai a lokacin ya san Allah to shine suke cewa wai shi hankali dama shi kadai bai san Allah ba ma sai da Allah ya sanar da shi kansa don haka shi amfanin sa dama ya shiryar da kai ne kai ka gane wani abu amma shi bai gane ba to Allah ya kyauta wannan zancen haka zaka ji shi kamar wani zaurance ko to su haka suke yadda da irin waɗannan tatsuniyoyin da wannan maganganu alhamdulillah ala ajja alana alal fitra to mu ci gaba sai ke bayan ya kawo wannan hadisi yace wa yusammunahu aidan alqalama a wurin su suna kiran hankalin nan shine kuma alqalami lima ruwaya saboda hadisin da aka rawaito inna awwala ma khalaqallahu alqalama shi kuma wannan hadisi sahihi ne amma akwai sabanin malamai wajen fassarar me ake nufi da shi ko ya siyakin magana take akwai mun san zancen malamai da suka saba shin alqalami shine farkon abinda Allah ya halitta koko al'arshi wannan duk tattaunawa ce ta malamai kuma kowanne yana da karfin dalili kowanne malami da ya bahasi dogo akan wannan shafi sama da 30 akan wannan matsalar kawai shin hankali abin ba hankali ba alqalami aka fara halitta dan ya zo a hadisi ingantacce gashi nan shine wanda Abu Dawud ya rawaito Tirmidhi ya rawaito Malam Albani ya ce sahihi ne cewa awwal ma khalaqallahu alqalama qala lahu uktub fa qala rabbi ma aktub ai mun san wannan hadisi farko lokacin da Allah madauki ya halicci alqalami sai ya ce da shi rubuta sai alqalami sai ya Allah mai zan rubuta sai ce uktub maqadir alkhalaiqi ka rubuta qaddarar halittu shine alqalami ya rubuta abinda duk Allah yake so a rubuta nan a lauhil mahfuz komai da komai wani za a halicci wani a gari kaza zai kaza zai kaza zai kaza zai kaza za a yi wani gari sunan sa kaza za a yi kaza za a yi kaza lokaci kaza wani zai zauna a wuri kaza a gindin bishiya zai ci kaza zai ci duk an rubuta alqalamin nan sai da ya rubuta wannan kafin Allah ya halicci sammai da ƙasa da shekara 50 wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi a hadisi ingantacce to akwai wannan hadisin sai waɗannan masu yadda da maganar hankalin sai suka fassara cewa wannan alqalamin shine wancan hankali saboda kawai siyakin farkon hadisin ya zo iri daya inna awwala ma khalaqallahu can al-aql nan kuma al-qalam sai suka fassara al-qalamin suka ce shine wancan hankali shine kawai abin da ibn jami'a yake ce sai ce al-hadith rawahu tirmidhi wannan hadisi rawahu tirmidhi sai ce wal hadithu alladhi dhakaruhu amma shi hadisin da suka ambata fil aqli dangane da hankali kadhibun mawdu hadisi ne ƙarya hadisi ne da aka kirkire shi shine mawdu'i in kaji an ce hadisi mawdu' ana nufin hadisi da aka kirkira na ƙarya inda ahli al-ma'rifati bil hadisi aw lim malaman hadisi duk malaman da suke da ilimin hadisi sun san cewa wannan hadisi na ƙarya ne kama dhakara dhalika abu hatim al-busti kamar da ibn hibban wato shine ake cewa abu hatim al-busti ya ambata wa ad-darqutni da ali ibn umar ad-darqutni wa ibn al-jawzi da abdurrahman ibn al-jawzi ibn al-jawzi yana da littafi sunansa al-mawdu'at mun san kuma ad-darqutni babban malami ne a harkar ilal na sanin illar hadisi sai shi wa ghayruhum da wasu wanda ba su ba ma cikin malaman hadisi duk sun ambata cewa wannan hadisi na ƙarya ne wa laysa fi shay'in min dawawin al-hadisi allati yu'tamadu 'alayha wannan hadisi baya cikin littafan hadisi shine dawawi baya cikin littafan hadisai wanda ake dogara da su a musulunci baya ciki ba hadisi ne karbabbe ba yace wa ma hadha kai tare da haka ma in ma mun dauki ma akwai shin nan ibnu sina zai musu abin zai ziyo kan shi kansa lafazin yana nuna ƙaryar wannan hadisin sai ce fa lafzuhu law kana thabitan hujjatun alaihim ku gyara ba hujjatan bane hujjatun domin khabar ne khabar ku baya zama mansubi marfu'i ne yace fa lafzuhu lafazinsa shine mubtada law kana thabitan da a ce tabbatacce ne ya tabbata ingantacce to hujjatun alaihim hujja ne akan su fa inna lafzahu domin ko lafazinsa shine awwala ma khalaqallahu ta'ala al-aqla qala lahu farkon lokacin da Allah ya halicci hankali ya ce da shi wayurwa a wata ruwaya kuma lamma khalaqallahu al-aqla qala lahu yayin da Allah ya halicci hankali sai ya ce da shi sai ce fa ma'ana al-hadisi ma'anar wannan hadisi annahu khatabahu cewa Allah ya yi masa magana fi awwali awqati khalqihi a farkon lokacin halittarsa ya yi masa magana laysa ma'anahu annahu awwalul makhluqati baya nufin cewa shine farkon halitta kawai yace a lokacin da ya halicce shi farkon gama halittarsa ko farkon halittarsa sai ya ce da shi kaza akwai bambanci da wannan da kuma cewa shine farkon halitta wannan kuma ita ce ma'anar da ibn jami'a ya baiwa hatta wancan hadisi na al-qalam cewa haka ake karantawa sai kace awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu ya zama zarafi ne awwala din yawa zarafi kun ga zarafi mansubi ne sai zaka ce awwala ma khalaqallahu daidai yake da lamma khalaqallahu yayin da Allah ya halicci al-qalami sai yace da shi kaza don haka yace wannan haka za a karanta shi ba cewa za a yi shine farkon makhluqat ba duk da akwai maganganu dai akan wannan hadisin Imran ibn Husayn ibn Jami'a ya wasa a magana akan wannan a cikin shi abin risalar safadiyya da fadi wajen shafuka 70 yayi akan wannan mas'alar kawai mu kyale wannan sai ke cewa fa ma'ana alhadisi annahu khatabahu fi awwali awqati khalqihi laysa ma'anahu annahu awwalul makhluqat wa awwal yace awwal kuma da yake cikin hadisin mansubun ala adh-dharfi kuma ne an bata mana mansubi ne awwala zaka karanta ba awwalu ba in kace awwalu zai zama awwalu ma khalaqallahu alqalama farkon abinda Allah ya halitta shine alqalami mun gani in kuma a wannan hadisin ne shi alaqla ko kamar dai wannan shi hadisin ƙarya din kaga kenan sai ya zama mubtada ne da khabar awwala ma khalaqallahu kai alqalamu shine mubtada wannan kuma khabar farkon abinda Allah ya halitta shine alqalami amma in ka karanta da awwala sai awwala ma khalaqallahu sai zama alqalama qala lahu kaza farkon lokacin da Allah ya halicci alqalami sai ya ce da shi kaza kun gane a nahawance a larabci ai akwai bambanci tsakanin wannan zancen da wancan to in ka dauki wannan hadisin na hankali ka fede shi yadda riwayarsa ta zo shine awwala ma khalaqa zaka karanta ba awwalu bane dan haka da awwalu ne sai zama mubtada da khabar sai zama al-aqlu shine khabar din sai zama shine farkon makhluqat din amma awwala ma khalaqa Allahu al-aqla fa qala lahu farkon lokacin da Allah ya halicci a hankali sai ya ce da shi kaza kaga labari ne ake bamu na mai Allah ya ce lokacin da ya halicci hankali ba magana ne na labarin cewa hankali shine farkon abun halitta ba da fatan kun gane sai ce wa awwala mansubun ala adh-dharfi kama fi al-lafzi al-akhar kama yadda yake a wani lafazin ya ce lamma din da awwala dharfiyya da lamma din a wannan jumla ma'anar su daya wa tamamul hadith cikon hadithin kuma shine da yake cewa ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka ban halicci wani halitta wadda a wuri na yafi daraja baka irinka wanda yafi ka daraja ba wai Allah ya ga yawa hankali yace fa hadha yaqtadi annahu khuliqa qablahu ko khuliqa qablahu ghayruhu wannan ya nuna kenan ashe an halicci wani abun kafin shi kun gane wannan don haka ashe wannan lafazin ya karyata duk wannan zancen gaba daya tunda ya ce ban halicci wanda ya kai ka ba ashe kenan akwai wasu kafin shi an halicce su don haka wannan ya karyata farkon hadisin ba zai yi dama maganar lafazin ko in ce magana ta annabta ta faɗi irin wannan maganar da a cikinta akwai tufka da walwala ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi wannan ba to sai yake cewa thumma qala sannan kuma da yake cewa fabika akhudhu wannan kalma akhudhu ne ba akhidhu ba akhidhun in ismu fa'il ne shine zai zama akhidhu illa anta akhidhun bi nasiyatiha ko kuma min nafsi wannan kuma akhudhu fi'li mudari'i ne akhudhu ne asalin sa akhudhu daga akhadha ya'khudhu ababin nasara ne yansuru mun gane da fabika akhudhu wa bika u'ti da kai ma'ana saboda kai nake kama mutane da laifi ma'ana kamar ana so a ga mana cewa Allah madauki yana gaya wa hankali masu hankali su ake kamawa da ma'ai da laifi ko wanda bai kai hankali ba ba a kama shi da laifi taklifi yana hawa mutun nan yana da hankali shine abin da ke nufi akhudhu wa bika u'ti dan kai nake bada duk abin da nake bayarwa to nan kuma kun ga wani abin ne daban walaka thawabu in an bada lada ma kai ne mai samu wa alaikal iqabu in an yi laifi za a yi uquba kai za a yi uquba sai ce fa zakara arba'ata anwa'in min al'aradi anan kun ga ya ambaci siffofi har guda nau'i daban-daban har guda hudu na siffofi ko da me da shi ake karba ake kama mutum dan shi ake bayarwa shi ake ba wa lada shi ake hukuba a wannan yadda hadithin wai yace sai shi wa indahum su ko agun su su masu ilimin falsafa anna jami'a jawahiril alamil ulwi was sufli sadara an zalika al aql dukkan abubuwa dukkan al alam shine jawahir mu yi fasara baki da baki dan ku gane anna a wurin su shine wa indahum a wurin su su a aqidar yan falsafa anna cewa jami'a dukkanin jawahiral alami ko anna jami'a kai jawahiril alami dukkanin wato abinda ke tsayuwa da kansa shine jawahir jam'in jawhar ne duk abinda ke tsayuwa da kansa mai hankalin kansa mai jiki da zati irin nasa na kansa al alami al ulwi was sufli na halittun sama da na kasa dukkanin su sadara an zalika al aql dukkanin su fa asalin su daga wannan hankalin suka fito haka suke cewa ma'ana kamar hankalin shi ya halice su fa aina hadha min hadha ina wannan maganar take da wannan abin da ke cikin wannan hadisin kun gane in dukkan abin da aka halitta daga gare shi yake dan me za a ce waɗannan abubuwan kawai za a ambata guda hudu cewa da shi ake kama mai laifi ko da shi ake ba da abin da za a bayar da shi ake dorawa abin nan lada da shi ake dora uquba ina waɗanda suka fito daga gare shi din a ka'idar su sauran halitta fa duk wannan hankalin ne halicce su kun gane wannan zancen to idan wannan zancen haka ne to wannan hadisin ƙarya ne in wannan hadisin haka ne wancan zancen ƙarya ne shine abin da Ibn Taymiyyah yake so ya tabbatar musu sai sai wa sababu ghalatihim dadin Ibn Taymiyyah kenan in ya baka ilimi zai ga maka asalin yadda abin ya faru sai shi kun ga sababin kuskuren waɗannan mutanen me ya sababin kai aka suka fada wannan kware ai ya shaga mana irin wannan abaya ko kaman da yayi mana magana akan sufaye da suke fifita wali akai annabi akan annabi ai sai dai ga mana sababin kuskuren su shine da suka dauko da gun waɗannan mutanen masu harkar falsafa to shine bai gama ba yake ga mana labarin waɗannan mutanen su masu ilimin falsafar ga fa yadda tunanin su yake to su din kansu sababin kuskuren su a wannan babin gashi sai ce wa sababu ghalatihim sababin kuskuren su anna lafzal aqli cewa lafazin hankali fi lugatil muslimin a yaran musulmi laysa huwa lafzul aqli fi lugati ha'ula'i al-yunan yana da bambanci da lafazin hankali da ma'anar hankali a yaran waɗancan mutanen yan yunan mutanen greek hankali a gun musulmi daban in ka karanta qur'ani ma'anar hankali daban da irin wannan ma'anonin da suke biyo hankali kun gane wannan shine sababin kuskuren su sai suka dauki hankalin da suke karantawa a cikin alqur'ani su irin su ibn sina kenan su al-farabi su al-kindi yan falsafar daga cikin musulmi sai suka dauka wannan hankalin suke karantawa a cikin alqur'ani shine hankalin iyayen gidansu mutanen greece da suka ba su wannan ilimin na falsafa su ko wancan ilimin hankali daban agun su hankali daban kuma yadda yake a cikin qur'ani daban gashi sai ce fa innal aqla fi lughatil muslimin domin hankali a lugar musulmi wato a larabci masdaru aqala masdari ne daga aqala ya aqilu aqlan a tasrifin kalmomin nan guda uku da za a faɗi fi'ili madi da mudari'i da kuma masdar kun ga shi hankali aql masdari ne fi'ilinsa madi shine aqala mudari'insa ya aqilu ko yawwa to yace asalin wannan kalmar kenan domin asalin hankali me yasa aka samu hankali suna hankali a larabci domin dabaibayi ne da yake dabaibaye mutum ya hana shi aukawa cikin abin da ba daidai ba, kamar yadda ake sawa raqumi akala. Me yasa ake ce ma akalar raqumi akala? Iqal ne daga al-arabci iqal, haka take. Sai a sa masa a kafa, a sa masa da baibaye, da duk yawon da zai, kamar da muke wa dabbobi da baibaye, me ma'anar da baibaye dama? Wanda zai hana ta ta fita ta yi nisa, ko ta yi nisa za ta dawo, an da baibaye ta a wani wuri, to kamar an sa mata wani abu ne da duk yawon da za ta je to za ta dawo asalinta. To haka hankali yake a jikin dan adam, an sa masa wata ala ne da za ta taimaka masa ya gane inda daidai take inda ba daidai take ba. In yaga zai fada wani wuri mara da kyau, to zai dawo asalinsa saboda an daure shi da hankali. Shikenan asalin kalmar hankali kenan, mun fahimci abin a larabce. To shine sai yake cewa kama fil qur'ani, kamar yadda yake a cikin alqur'ani, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, suka ce law kunna nasma'u, da a ce muna ji, wa na'qilu, kuma muna hankaltar abu muna fahimtar sa, ma kunna fi ashabis sa'ir, da ba mu zama daga cikin yan wuta ba. Kuma Allah madauki yana cewa inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun, wannan lalle yana daga cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke hankaltar abin da ake gaya musu, har a wannan suratul an-nahl kenan. Sannan a wata ayar kuma yana cewa afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha, shin ba sai yawo su yi kyawagi a bayan ƙasa ba sai ya zama suna da zuciyar da ita za su hankalci. Ashe kun ga, shi yasa malamai suka ce hankali a zuciya yake, don sai akwai wannan sabanin dama, shin hankali a kwakwalwa yake ko a zuciya? A nassin alqur'ani a zuciya yake, gashi afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, ya zama suna da zukata, zukatan nan da ita suke hankaltar abu. Aw adhanun yasma'una biha, ko kuma ya zama suna da kunnuwa wanda da shi da su wannan kunnuwan suke ji. Kun ga nan ya nuna kenan ashe dan adam an sa masa hankali ne dan ya hankalta da shi, ma'ana ya san daidai, ya gane shi daga abin da ba daidai ba. Sai shi wa yuradu bil aqli, abin da ake nufi da hankali shine al-ghariza allati ja'alaha Allah ta'ala fil insani yaqilu biha, ita ce wannan dabi'a shine ghariza, dabi'an nan da Allah madaukaki ya sanya a jikin dan adam da ita yake hankaltar abu, yake gane abubuwa, shine kawai ma'anar hankali. Mu a lugar larabci, a lugar alqur'ani, a yaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan shine hankali. Wa amma ulaika, to yanzu mun ji hankali a gumu a musulunci, to amma su a gumu masu ilimin falsafa sai shi wa amma ulaika, amma su a gurin wadancan, fal aqlu indahum, hankali a wurin su, jawharun qa'imun bi nafsihi kal aqil. To kun gane wannan zancen inda ya dosa, su a wurin masu falsafa hankali jawhari ne. In an ce jawhari ana nufin me? Ba sifa bace. Kun ga mu a gunmu a musulunci hankali ba zuciya bace, hankali ba hannu bane, hankali ba kai bane, ba gangar jiki bane, wata ghariza ce, ma'ana wata ɗabi'a ce da Allah ya sanya a zuciyar dan adam da ya bashi damar ya bambance tsakanin kaza da kaza. Ma'ana ba halitta ce da take tsayuwa da zatinta na kanta, take da kafafunta da me za a ganta tana yawo ba. To su a gun masu ilimin falsafa hankali haka yake. Kun gane wannan zancen? Ma'ana kamar yadda mutum zai yawo da kafarsa biyu, haka hankali yake yana nan yana yawo da kafarsa biyu. A gun masu wancan ilimin, kun ga ashe in za a ɗauko wancan maganar ta hankali yadda suka ɗauke shi, a zo a yi amfani da shi a wajen nassoshin alqur'ani da hadithi, to za a cakuɗa abubuwa. Shi ne abin da yake so ya nuna mana asalin kuskurensu Ibn Sina da suka ɗauko wannan abubuwa, ga yadda hankali yake a gun iyayen gidansu, ga yadda yake a qur'ani, su kuma sun zo sun ɗauki alqur'ani suna so su bashi ma'ana irin ta waɗancan mutanen da ba musulmi ba. Allah sa an fahimta. Sai sai qa'imun bi nafsihi, yana tsayuwa da kansa ne, kal aqili, kaman shi mai hankalin, yadda mai hankalin yake haka hankalin yake, mai hankali yana da kafa biyu, yana da magana, yana tafiya, to wai haka hankalin shi ma haka yake, yana da kafarsa da tafiyarsa da nasa wato fahimtar. Sai sai walaysa hadha mutabiqan li lughati ar-rusuli wal qur'an, wannan ko bai yi daidai da lugar manzanni da kuma wato lugar alqur'ani ba a lugar manzanni da lugar alqur'ani hankali daban kuma a lugar waɗannan mutane hankali kuma daban kun gane wannan insha Allah sai ce wa alamul khalqi indahum to nan kuma yasa sai shiga wani lungu mu karasa shi dan mu gama dan maganganun mu koma kan a tsari ko dake magana ibn taymiya shige shige ne ya shiga nan sai ka bi a hankali ka dauko ta musamman ni kokowa ta da shi da wannan zance shine yadda za ku gane shi yana cewa wa alamul khalqi indahum kama yadhkuruhu abu hamid alamul ajsami akwai su a gurin waɗannan mutane masu harkar falsafa sun raba alam 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 duniya 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 daban-daban akwai duniya da suke ce mata duniyar halitta duk wannan azaurancen su to suka ce shine wannan yace wa alamul khalqi duniyar halitta indahum a wurin su su masu harkar falsafa kama yadhkuruhu abu hamid kama yadda abu hamid al-ghazali yake fadi yace ita ce alamul ajsami alamu al-ajsam ita ce duniyar jiki anan aka tara jikuna nan ne aka yi halitta aka halicci jikin kaza jikin taurari sammai kasa da sauransu da dan adam da aljinu su sun rarraba a gurin su tunda ku inda so nake ku fahimci abu in har kun fahimci ma'anar hankali a gun su masu falsafa cewa hankali wani abu ne yana da jikinsa daban ba wai sifa bace a jikin dan adam to sai suka ware duniyoyin ma daban-daban akwai duniyar sauran halittu akwai duniyar hankali shi ma yana jan a wata duniya tasa daban yana nan yana rayuwa da sifa irin tasa da jiki irin nasa kamar da dan adam yake rayuwa a wannan duniyar aljan yake rayuwa a wannan duniyar ga taurari ga komai da muka gani kowa da irin jikinsa to wannan rayuwar da ko duniyar daban ita ce alamul khalqi ita ce alamul ajsami kun gane to nan shi ma ku sa abin nan alama a zagayen kalmar al-aqlun nan ta bayan al-ajsam ku soke ta kuskuren bugu ne a cikin wasu littafan ko wasu nuskokin na wannan littafin yadda yake shine wa amma al-uqulu wan nufusu wata jumla ce sabuwa daban yawa ku sa wannan wa amma al-uqulu wan nufusu haka malan al-alusi a cikin littafin sa ghayatul amani fi ar-radd ala an-nabahani ya nakalto wannan maganar daga ibn taymiya da yazo nan sai ce wa alamul khalqi indahum kama yadhkuruhu abu hamid alamul ajsami to sai ka sa nukta nan jumla ta kare sai kuma yace wa amma al-uqulu ba aqlu ba jami wa amma al-uqulu wan nufusu fayusammiha alamul amri ku gama gyaran sai mu bayani wa amma al-uqulu wan nufusu yawa wannan al-aqlu da ta biyo bayan al-ajsam ku zagaye ta ku soke sai a ce wa amma al-uqulu wan nufusu fayusammiha alamul amri an gyara to me yake nufi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ai yana fadi lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin suratul a'raf ko lahul khalqu wal amr halitta tasasi al amri ma nasani a tafsirin malaman sunna al amru nan suka ce ana nufin duk abin da ba halitta ba shi yasa suka fassara ma'anar al amru shine kalamullah maganar Allah tana shi domin maganar Allah ba halitta bace ma'ana abinda ya shafi zatin Allah da siffofin Allah shine ke shiga cikin al'amur to Allah lahul khalqu wal amru halitta tasa ce lamari ma nasa ne me lamari ya shiga zatin sa da siffofin sa to su anan gun masu falsafa waɗannan musulmin da suka dauki harkar falsafa suka shigo da ita tunda suna da tunanin cewa hankali wani abu ne daban mai jiki irin nasa na daban sai suka halitta masa wata duniya daban suka ce kuma shi ake nufi da wannan lahul khalqu wal amru din ta alqur'ani cewa halitta alam ce daban al'amru ma wata duniya ce daban. Me yake a ciki? Shine inda aka tare hankula da rayuka, nan ne duniyar su, sunanta alamul amri. Kun gane yanzu? To shine wannan jumla yadda za ta bayyana. Na'am. Yawwa, duniyar rayuwa da hankali daban. Ai su suna da hanyoyin da suna da amsoshi da za su baka. Akwai inda ake ittisali da hankali, kowanne jiki da kowanne ransa da hankali, akwai da suke ittisali. Ai wannan tabbatar da wannan ne zai ba su kofar cewa wani zai iya samun ittisali ta wata hanyar daban da Allah, ba ta hanyar da aka sani ba. Yadda da wannan cewa hankalin wata duniya ce daban, nafsi shi ma rai wata duniya ce daban, kuma suna da jiki nasu daban da siffofi nasu daban. Da fatan kun gane. Sai ce wa qad yusammi al-aqla alam al-jabarut. A wasu wuraren kuma Abu Hamid al-Ghazali yana kiran hankali, yana sa masa suna shine alam al-jabarut, ma'ana yana da duniyar sa daban sunanta alam al-jabaruti. Me jabaruti? Akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake addu'a yana ruku'i, yana cewa subhana dhil malakuti, subhana dhil jabaruti wal malakuti. Wannan me ake nufi da wannan kalmar jabarut? Daga jabr ne, ai daga cikin sunan Allah akwai aljabbar. Aljabbar shine meme, ma'anarsa me? Me sa abu ya zama yadda yake so, me tilasta abu ya zama yadda yake so. Shi yasa akwai jabru ka tilasta abu, akwai jabru kuma ka dora kariyayye. Mun gane idan kamar da mu'amalar da Allah maduki ke wa bayinsa, mai rauni Allah ya gyara shi, mai girman kai kuma Allah ya karya shi, duk a ƙarƙashin sunansa aljabbar. Mun fahimci wannan? To a wannan kuma aka ce jabarut ala wazni fa'alut ne, kaman taghut siga ce ta mubalaga. Shi kuma yana nufin shi ma mai yawan jabaruti, mai ƙarfin da har wani malami yana bambantawa tsakanin jabbar da jabarut, cewa jabbar mai hana aikin wani sai nasa, jabaruti kuma wato aljabarut shine mai hana wadatuwar wani daga gare shi, ma'ana ya hana wani ya iya cewa zai tsaya da kansa zai wadatu baya buƙatar Allah. Ya hana, ba wani wanda zai iya da'awar cewa zai wadatu baya buƙatar Allah maɗaukaki. To wannan suka ce shine ma'anar jabarut, zai tilasta wa kowa sai ya zama bawansa. Mun fahimci wannan? To wannan sai suka ɗauko wannan ma'anar wadda ba ita shari'a take nufi ba irin tasu, sai suka ɗauko suka ce hankali sunan duniyarsa kenan, alamul jabaruti ne. Haka ake tilastawa, shi ake wa hukunci, shi ake ɗora wa hukunci sai yadda aka ga dama yake yi. Allah ya sa kun fahimci wannan nan ce. Ban sani ba, ana ganewa? Zancen ne wato ba shi da daɗi. Yawwa, idan ba ka tsaya ka yi masa karatun tani tsubu ba za ka fahimce shi ba. Shi yasa ba zai yi Allah maɗaukaki a ce wai wannan da irin wannan kalmomin ya ɗora mana addini da su zai mana tambaya ran tashin alƙiyama, a ga ka san wannan shine kana da ilimi, baka san wannan ba baka da ilimi. Maganar Allah ƙuru-ƙuru take karanta alƙur'ani. Daɗin karantawa, daɗin ji maganganun Allah a bayyane. Amma ka zo maganar wannan falsafa ɗin da maganganun sufaye duk sai ka ji wani iri ka rikice, ba maganar masu hankali kake karantawa ba. Allah ya sauke mana. To sai yake cewa yi dama ƙwarai da gaske, ai duk suna daga irin wannan harkar. Ai idan mutum zai koma ya karanta tarihin Greece da civilization ɗinsu, duk zai ɗauko waɗannan abubuwan, duk suna nan a ciki, duk harkar falsafar nan ta duniya. Da shi yasa yanzu kamar da ke faɗa, masu fina-finai a zamani yanzu a Turawa suna karanto irin waɗannan tarihin bayan su yi fina-finai a kansu. Abinda ake ta tsammanin ba haka bane, ana suranta, suna yin fina-finai da za su suranta maka abin za a iya tunaninsa a haka. Suna nan in ka karanta. Allah maɗauki kyauta mu samu inda za mu tsaya, don lokaci ya riga ya ƙure. Bana so mu sake dawowa kan wannan ɗin ne. So yake in muka tsallake wannan ma'anonin nasa shikenan. Sai ce fa yusammiha alamul amri, yace wa qad yusammi al-aqla alamul jabruti wan nufus alamul malakuti. Su kuma nufus rayuka suna da tasu duniyar sunanta alamul malakuti. Wal ajsam su kuma jikuna ɗin ana ce musu alamul mulki, a wata a wani kaulin kenan wancan kaulin farko mun ji alamul khalqi daban alamul amri daban kaso biyu ne a wani kaulin kuma abu hamidin yana cewa su hankali duniyarsa daban sunanta alamul jabaruti nufus rayuka su kuma duniyarsa daban alamul malakuti su kuma al ajsamu jikunkuna su kuma duniyarsa daban sunanta alamul mulki duniyar mulki sai ce wai dhunnu man lam ya'rif lughatar rusuli wanda bai san yaran manzanni ba walam ya'rif ma'ana alkitabi was sunna bai san alqur'ani da sunna ba sai ya zaci anna ma fil kitabi was sunna min dhikril mulki wal malakuti wal jabaruti muwafiqun li hadha sai ya tsammanin abinda yake karantawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya ce subhana dhil jabaruti subhana dhil malakuti sai ya dauka abinda ake nufi shine waɗannan maganganun da waɗannan suka zo da shi wannan ku daban wannan harkar daban kun gane wannan to sai mu tsaya anan sai ce walaysa al'amru kadhalika wa haula yulabbisuna ala almuslimin to mu tashi anan gure za mu tashi inda yake cewa wa haula yulabbisuna ala almuslimin wadannan suna likitawa muslimi addinin su to Allah madaukaki ya kara ganar da mu kara ganewa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsarkin nan mu tsaya akan ta wannan hanya kwatacce kudi ta rikici ta rashin ganewa Allah ya raba mu da ita Allah fahimtar da waɗanda ba su fahimta ba su fahimta su yage ta wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik barakallahu fikum